أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نعين تلاتة نوكينا قلو أكو قوات شعبان كينا قلو تو نعم قلو قلو كينا قوات شعبان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم دو دارة داريه دارة أربعين واتن تروا منا ترى قواتن قلو شكرة دبوبيو da 19 mun sake zama dan ci gaba da karatu littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari ya zama tashi cikin darasi ne na 56 lambar hadisi ta 376 kan babin da Imam al-Bukhari ke cewa babu rahmatil iyali babin tausayi ga iyali yace haddathana harami ibn hafs qala haddathana wahib qala haddathana ayyub ana amru bin sa'id أنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال أنس بن مالك يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم شين يفكوا توسييغ متانين جدنش يفكوا توسييغ يالين جدنش وتالي ويرغوكم أولا حديث الندبان شين يفكوا كوتا تاواغ يالينش لكن دي أبن لذاك أكونا رأيكم من ذن الله يزرك كوا أكن هركرسا to kan tausayi na mutanen gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shedar Anas dan Malik yace manzon Allah ya kowa wa kana lahu ibnun mustarda'un fi nahiyati almadina yace manzon Allah yana da wani yaro ibnun mustarda'un da ake shayarwa fi nahiyati almadina a can gefen Madina akwai yaron da ake shayarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwayar ta fito ta fassara ko karara wani yaro ne ake sharo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa kana lahu ibrahimu ko ibnun ibrahimu mustarda'un fi awalil madina yana da 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 ake kira ibrahim ana shayar da shi a awalil madina can ungwanin da suke tudu masu tudu a garin madina to ana ake shayar da ibrahim al mu'azzam a matsayi da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana lahu ibnu mustarda'un fi nahiyati almadina wa kana wi'ruhu qainan aka ce kuma shi mijin wacce take shayar da shi dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qainan wa makiri ine qainu anan gurin tare da kalmar wi'ru tana zuwa a matsayin kalma daya ce mai ma'ana biyu akan ce zikiru a larabci ana nufin matar da take shayar da dan da ba nata ba akan ce zikir kuma ana nufin mijin matar da take shayar da dan da yake ba nata ba kage kenan zai daukan guda biyu mijin ake nufi ko matar ake nufi eh aka ce wa kana zikiruhu qainan amma da gane ba matar ake nufi ba kalmar kana da tazo da an ce wa kanat zikiruhu to da an san mace ake nufi wa kana zairuhu namiji ake nufi sai kuma kalmar qainu da tazo ita kuma siffar ta wannan mijin shi kuma qainu a larabci tana nufin makeri tana kuma nufin bawa to yanzu hadisin karin hadisin zai nuna maka sana'ar mutumin aka fi magana akan ta ba a tsayin matsayin wannan mutumin ba tana nufin makeri tana nufin bawa kalmar qainu again ana amfani da ita a wajen mace tana nufin baiwa ta mace kuma tana nufin mawaƙiya idan ka samu mace mai waka ana kiranta qainu in ka samu namiji wanda yake sana'ar kira ana kiran shi qainu in ka samu mace wacce ta ga namiji wanda yake bawa ne ana kiran sa qainu mace wadda take ta baiwa ce ana kiranta qainu to amma dai abin da ake nufi anan wa kana zairuhu qainun mijin matar da take shayar da dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makeri ne wa kadi a wa kunna na atihi Anas dan Malik yace mun kasance muna ziyartar shi wannan makeri din wa qad khala al bayt bi idhhir shi kuma ya kamar kewaye gidan ko kuma lokacin zaka tada hayaki yana fita na sana'a shi da gidan ko kuma an kewaye wannan gidan ko ana gunda ake irin kewaye gidan ya zamanto da itatan idhhir ne kamar gamba ita ce abin da aka kewaye gidan na shi wannan makiri din. To idan yaje sai ya ce fa yuqabbiluhu wa yashmuhu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sumbace shi, fa yuqabbiluhu sai ya sumbace shi. Wa yake sumbata? Na? Ibrahim? Na'am. Me yasa ya zama Ibrahim ne ake sumbata? Saboda shi ne ɗan ƙaramin yaro. Amma a ƙa'idar Larabci kuma an ce abdamir ya udu ilahun ila ayin ila akrabil mazkur. To wane ne akrabil mazkur? Waye aka ambata a ƙarshe, yaro ko kuma ko makeri? Na? Makeri aka ambata a ƙarshe. Wa kana zairuhu qainan wa kunna na'tihi, muna zuwa wajen shi wannan makerin. Wa qad dakhala albayt bi idhir fa yuqabbiluhu wa yashmuhu. Za ga duka mara kan makerin ake magana. To amma dai ruwa da nace da tasarraha sunan Ibrahim kwarara, sai ta ce fa ya'khudhuhu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi yaran ko a zo mai da yaran. Ita kuma da ta tsaya ta kaddara cewa an kawo yaran. Fa yuqabbiluhu, sai manzon Allah ya sumbace shi. Wa yashmuhu, sai kuma ya rika shi a sansa da jikin wannan yaro din. Yana sumbata, yana shishina jikinsa, yana sumbata, yana sansa da jikinsa. Wannan ita ce al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dan shi Ibrahim al-Mu'azzam. Abinda Bukhari ya kudda a cikin babin na cewa akwai rahmatul iyal, abubuwa guda biyu ne. Kunna na atihi, mun kasance muna zuwa mashi. Kaga kenan ba sau ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mai ziyara. Kuma dukkan kwanakin Ibrahim al-Mu'azzam a duniya kwanakinsa guda 70 ne. Kaga kenan banda iyaka ai kwanakin da ya a hannun babarsa da ta shayar da shi, wanda al'adar Laraba ko da za su shayar akan dan kwadadin kwanaki da ake bari uwa ta bawa dan ta nono. Kaga sai da yayi wannan kwanakin aka cire shi aka kaiwa mai nono, aka ce to amma manzon Allah kuma yana kai mai ziyara, yana kai mai ziyara. Har mai ruwa da yake cewa kunna na atihi. Kaga ba abu ne da ya faru sau ɗaya ba, ba abu ne da ya faru sau biyu ba, ba abu ne da ya faru sau uku ba. Nan yake nuna maka tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk inda ɗansa yake kenan yana kai ziyara, yana kai sawu, yana ganin halin da yake ciki. Kalubalen mutane da yawa kenan da in sun haihu sun watsar da 'ya'yansu, ba sa ƙara neman su sai sun ji sun zama wasu a duniya, za su zo su tada ƙara baya, suna da 'ya'ya a duniya kenan ko. To shi manzon Allah da yake a shayar kowace rana ko kusan duk lokaci yana kai mai ziyara. Sannan abu da yake nuna maka rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta biyu shine in ya karbi yaron zai rika sumbatar wannan yaron din. Yuqabbiluhu, zai rika sumbatarsa, yana sumbatarsa, yana sansana shi. Wannan ita ce rahama ta biyu. Rahama ta uku, ɗaya daga cikin wanda suka yi riwaya din, tabi'in da ya zo a cikin riwayar, malamai suna ganin ƙarin da ya zo makofi ne a kan shi, duk da babu a cikin wannan riwaya din. Wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mai ziyara, sai ya tadda a lokacin yaron ransa yana nema ya fita. Yana harin rahin lafiya, ya zo irin gargaran nan. Daidai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara, sai aka ce ya judu bi nafsihi, yana kyautar da ransa. Ma'ana kamar Ibrahim al-Mu'azzam ransa ne ya dauka kyauta yake so ya meka ga Allah madaukakin sarki. Sai ga idanun manzo Allah sun yi kwalla, idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye. Wannan alama ce ta me? Alama ce ta sausayi. Da ransa ya cika ya mutu, sai ki ta wallahi zuciyar mu tana cikin damuwa, ranmu yana ɓaci, idanunmu yana zubar da jini, amma yana zubar da hawaye, amma ba abin da za mu faɗa sai abin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi. Wala naqulu illa ma yurdi Allah azza wa jalla, ba abin da za mu furta sai abin da Allah madaukakin sarki zai yarda da shi. To kaga anan kukan da yayi, ya zubar da hawaye, ya gaya masa ransa ya ɓaci, zuciyarsa tana cikin damuwa, wannan ƙarin alama ce akan rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi. Kuma sannan kalmar da ya faɗa bayan ya cika ɗin, sai yake cewa inna ibni Ibrahimu tuwuffiya, ɗana Ibrahim ya rasu. Malamai suka ce me yasa manzon Allah ya amfani da kalmar ɗana? Ita kama kalma ce ta tausafawa, kuma kalma ce da take ɗauke da taƙariri, saboda wace ce uwar Ibrahim al-Mu'azzam ne? Na? Mariya Ƙibtiyya ko? A jerin mata ta fito ko a jerin kuyangi ne? Na? Baiwa ce ko kyautatta mu kauke yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka ita ce baiwar da ta haifa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ɗa. Sannan a cikin mata Khadija radiyallahu anha ita ce ta haifar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗa. dan kar wani ya tsammani tunda baiwa ce ko kuyanga ce ta haife shi kar a dauka ba da bane shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sake fada da kansa yace inna ibni ibrahima tufi dana ibrahim duk wani mai tawili kar yayi tawili ibrahim ake nufi haka kwararren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada Allah ya dauke rayuwar shi sai yace to kuma wa huwa sadiyun ya rasu daidai lokacin da ake shayar da shi sai yace amma Allah ya ware masa masu shayarwa guda biyu a cikin aljanna za su karasa masa kwanakin sa na shayarwa wannan abin nan walwalidatu yarbaina auladahunna hawlaini kamilaini to sai an samu mata guda biyu kama kama kenan za su ce ko wata kalmar ta shayar da hida safi wannan ta shayar da hida yamma wannan ta shayar da hida da dare wannan ta shayar da hi a cikin yini za su yi dai kama kama wajen shayar da annabi a da Ibrahim almu'azzam har sai ya kai shekara biyu a gidan aljanna ana shayar da hi Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya samu tadda su da imani yace hadathana abdullahi ibn muhammad qala hadathana marwanu qala hadathana yazid ibn kaysan an abi hazim an abi hurairah qala ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulun wani mutun ya zo wa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ahu sabiyun atare da wannan mutumin da wani yaro fa ja'ala yadhumuhu ilayhi sai ya zama to mutumin yana yawan jawo yaron jikin shi yadhumuhu ilayhi yana jawo yaron jikin shi jan yaro jiki alama ce ta me alama ce ta tausayi alama ce ta kauna fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam atarhamuhu kana jin tausayin shi ne kana tausaya mashi ne qala na'am sai ya ce kwarai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce fa Allahu arhamu bika yace lalle kam kuma Allah madaukakin sarki yafi tausaya maka dalilin tausayin da kake wa yaron sai ya ce Allah yafi tausaya maka minka bihi akan tausayinka kai ga wannan dan naka da yadda kake ji kana jin tausayin danka kana tattalin shi kana adana shi to Allah kuma yafi tausaya maka yafi tattalinka yafi adana ka sama da kai yadda kake tattalin danka da adana shi wa huwa arhamur rahimin yace kai Allah madaukakin sarki shine mai rahama ga waɗanda suke yin masu rahama ko kuma duka in ka hada masu rahama to Allah madaukakin sarki shine mai rahama da ta girmana su tausayin Allah sama yake da tausayin kowa wa huwa arhamur rahimin to kenan abinda Imam Bukhari yake mana a cikin wannan babi babu je name rahmatul iyal ko ka sake jan danka a jiki ka ji wannan tausayin abu ne da yake jawo maka me abu ne da yake jawo maka rahama ta Allah madaukakin sarki kuma wannan tausayin abinda shine shari'a take nema Allah ya sa wannan tausayin a cikin zukatan mu da yake kuma cewa al iyal anan me ake nufi da iyali matan gida ake nufi ko manyan gida ko dattawan gida ko yaran gida ake nufi na ana nufin rahmatul iyal ko jin kai ga iyali waye muka samu iyali a cikin hadisan guda biyu yara kanana ko Ibrahim mu'azzam ga ya tambaye suka wa kwana 70 ba ko bai kwana 70 ya rasu ba a wannan hadisin dan karamin yaro ne aka bar shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kenan karmar iyali tana da fadi a larabci sama da yadda bahaushe yake daukan karmar iyali ko idan yana tafiya aka ce ah kana tafiya ina zaka je Kano zaka je sai wala zan je Kano ni da iyali na shiwa iyalin sa a lokacin matarsa bahaushe bai fiye ambatar iyali ba har sai idan me sai idan mata ta fado a ciki amma a gurin Balarabe ana iya daukan iyali ko da dan mitsitsin yaro ne to iyalin ka ne Allah ya samu dace babu rahmatul baha'i babin da yake magana akan tausaya ma dabbobi hadathana isma'ilu qala hadathani malik an sumay maula abi bakrin an abi salih al-samman an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala abu hurairah yace manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yace bainama rajulun yamshi bi tariqin daidai lokacin da wani mutum ke tafiya akan wata hanya wata riwayar bi tariqi makka akan hanyar tawwa garin makka wata riwayar bi tariqi fulatin a wata hanya ta kungurmin daji ishtadda bihi al-atash sai tsananin kishi ya kama shi ko kishirwa ta mai tsanani ishtadda bihi al-atash kishirwa sai ta mai tsanani irin da zaka ji makogoro ya bushe karas mutun ya kasa rufe bakin shi irin wannan kishirwa ce fa wajada bi'ran fa nazala fiha yana cikin wannan halin kawai sai ya ci karo da wata rijiya ya juya kuma duk ina guga da zai sa ya dauko ruwa babu da haka sai ya tattaka sai ya shiga cikin ta fa nazala fa wajada bi'ran fa nazala fiha sai ya taka sai ya shiga cikin wannan rijiya din za ka ga da bi dutse rijiya irin ta da za ka ga masu yi mata kamar gini ake mata ana tafiya ne ana rami ana sa gofanni ana tokare ta ana mata matakala kamar kuranga za ka ga haka ake shigar ta in za a yi yasar ta in za a gina ta haka ake shigar ta za ka ga kamar mata takala gare ta da haka sai ya tattaka shi ma sai ya shiga cikin wannan rijiya din tunda babu guga fa shariba thumma kharaja da haka da ya shiga cikin rijiyar sai ya sha iyaka abinda zai sha ya koshi thumma kharaja sannan sai ya fito fa idha kalbun yalhas yana fitowa daga rijiyar kuma sai manzo Allah ya ce sai ga wani kare yalhas yana lallagi irin wannan fiddi harshen nan to shi kuma galibi hi ma kare idan ya takura ko ihirwa ta kama shi za ka ga lallagin nasu yana ƙara tsanani akan da daraja super kare ce ko yana kwanta lafiya kallo yana yi kamar da Allah ya faɗa ko in tahmil alaihi yalhas wa in tatruhu yalhas in ka bihi a guje inda Allah madaukakin sarki za ka ga yana zazzado wannan harin din wannan yace in ka kyale hi dai yana kwanta ido kuma za ka tadda yana yi to amma idan kishirwa ta kama hi kuma yana yadda yake lallagin za ka ga ya saba da dukkan waɗannan guda biyu sai ga wannan karen yana irin wannan lallagin yana zazzado da harhi ya akulu sara min al-atash yana jimkar rere saboda tsabar ihirwa da ta kama kawai yadan yake jinka yana kamawa da bakin sa yana ci tunanin ka in ya matsa a iya samun ruwa a cikin wannan reran ka san bala'i ya kai bala'i kenan na'am ko magana ba ce na'am fa qala ar-rajul sai shi wannan mutumin da ya sauka cikin rijiya sha ruwa sai ya ce laqad balagha hadhal kalba yace lalle ya kai ma wannan karan min al-atash al'amarin kishirwa mislul ladhi kana balagani irin abin da ni ma ya kai mu lalle kishirwa ta tike wannan karan irin yadda kishirwa ta tike laqad balagha hadhal kalba min al-atash wannan karan ya kai ko kuma al'amarin kishirwa ya kai ma wannan karan mislul ladhi kana balagani irin abin da ni ma ya same ni fa nazala al-bi'ra sai sake komawa cikin rijiya fa mala'a khuffahu sai ya ci kofin shi guda biyu duka wannan takalman da ake sawa na mahaya ko da ya sauka cikin rijiyar sai ya ci ko dayan ya sille daga kafar sa kenan ya ci ko wannan dayan to in zai fito ya za a yi kuma ga kofi ga fitowa daga rijiya za a shafa ma kenan ko sai ya ce thumma amsaka habi fihi sai ya hada takalman guda biyu sai ya rike su a bakin sa ya cije su a bakin sa sannan kuma sai ya takala da hannayensa da kafafuwan shi yana fitowa fa sakal kalba sai ya shayar da wannan karan ya karkata takalmin ya shanye ya sake karkatawa da wannan takalmin wannan karan ya sake shanyewa fa shakara Allahu la sai Allah madaukakin sarki ya gode mishi madalla da wannan aikin naka mun yaba wannan aikin naka Allah ya yaba aikin nashi fa ghafara lahu Allah sai ya yafe mai a dalilin wannan abin da ya aikata qalu da manzon Allah ya kare ba su labari sai suka ce ya rasulullah manzon Allah wa inna lana fil bahaimi ajran dama muna da lada a cikin al'amarin dabbobi yanzu dabba ma muna da lada a kanta fa qala sai manzon Allah ya ce fi kulli zati kabidin duk abin da take da danyar hanta kenan ko menene kabid a hausance na hanta ko duk abin da take da danyar hanta raqabatin danya ajrun to akwai al'amarin lada duk wata halitta da take da hanta ma'ana take da alamar rayuwa kenan raqabatin wacce take danya ce to in ka tausaya mata akwai lada a cikin ta daga kenan wannan karan a dalilin abu ne mai rai mai linfashi da wannan bawan Allah ya shayar da shi sai Allah madaukakin sarki ya bashi lada to duk wani abu mai lada mai linfahi idan ka shayar da shi kana da lada in an dauke me da me ko kona mai rai ka shayar da shi akwai lada na banda kamar kunama eh ba a tausayin kunama kar ka ga karan badediyar kunama da ciki baka a gidanka ka ce ai kufin raba kabid ratbatin ajurin ka dan bubuda masa ledoji ka ce ta shiga su kurutu ta kwanta eh nan in ta harbe ka sai an zo maka wazunibi ko ko ta harbe yaro a gidanka sai an sama ka da lada sai an kama ka da me da laifi babu tausayi a wannan halin wani bakin mutunci kullun yana shigowa gidanka kuma sai ka samu damar da zaka fantsame shi sai ka ce a buda masa gudun yaya gudu sai a baka lada ba za a baka lada akan aka samu mahaukacin kare mai cizon mutane yana sa musu wannan cututtuka kuma ka samu damar da zaka kashe shi sai ka kalihi duk abin da zai cutar da dan adam ya sa dan adam a cikin wani hali to ana magance shi haka idan aka samu kyanwa mai masifar bala'i da ta'addabi mutane da barna ta'addabi mutane da sata ta'addabi mutane an kasa sakewa da ita don Allah ya sa ta kama ta zo hannunka ita kuma ba a dukanta ba a sa ta a bahu har sai ta mutu ko ba a mata irin horo sai a kama ta a samu wuka mai kaifi sai a yanka ta su wata ni kenan ko sai huta in an yanka kuma ana ci ko ba a ci ana cin kyanwa na'am ana cin kyanwa ko ba a ci wasu suna ci eh ya halatta ci na'am eh ana cewa ne a yanka rahmatan biha idan dalilin da malamai sa suka ce a yanka dan a tausaya mata ne wajen kisa ka samu wuka mai kaifi ka dora shuwat ka yanka ka hutar da ita mai wukan kake ta narkarta kake ta kwala mata ici tana ihu tana tsalle to in ta samu dama ita ma an ta iyo kanka za ta ma fentin da ba ma ke ka mutu da shi yasa aka ce to in an rutsa ta a samu wuka mai kaifi shuwat shi kenan kowa sai huta na'am ba ta yin kuwa lokaci ɗaya ko sai an ai an doke ta to a kashe ta ta hanya mai sauki eh inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in ko Allah ya rubuta tausayi akan kowa idan za ku yi kisa da sauki in za ku yanka cikin sauki dan haka in za a kashe ta ta hanya mai kyau akan yi kai ta hanyar da za ta samu sauki sai aka ce a samu wuka mai kaifi a yanka ta kuma kar ka yi abin da za ta jawo ta ma rauni har yau in ta ji cewa kisan ta za a kai ta hanyar da karfin ta ya kare eh ba mamaki kai ma kai irin tawa ina karamin yaro na fito da asuba kawai na zarda wani ya dani a burma ko alimin zau ya kama gafiya tun dare tana ta kuka ne tira na ga ai ka sa ai sa hannu ka cire ta ko Allah ta muke ta ga jan hakuri ina meka hannu ita kuma tana tasowa da kafin ta tafi kina zan kanabiya ko hade da wanda ya kama ki Allah ruwa asiri fi kulli kabidin arati kabidin ratabatin ajrun hadathana isma'il qala hadathani malik an-nafi ana abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala mazala qiradam ci sabata a gare shi yace uzibati imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an yace an azabtar da wata mata fi hirratin dangane da kyanwa a dalilin kyanwa Allah ya yi ma wata mata azaba habasatha ta daure ta ne hatta matat ju'an har sai da ta mutu saboda yunwa fa dakhalat fiha an-nara sai ta fada wuta a dalilin wannan kyanwa din yuqalu aka ce da ita wallahu a'lam in ji mai riwayar la anti at'amtiha ke baje kika ci da ita ba tunda kin daure ta baki ka abinci ba kaga kenan bata ci da ita ba wala saqitiha baki shayar da ita ba hina habastiha lokacin da kika tsare ta wala anti arsaltiha ko baki sake ta ba fa akalat min khashashil ardi tace daga dabbobi ko kananan dabbobin da suke yawo a doran kasa da kin sake ta za ta kama abincinta ta bu bera ta bu kadangare ta bu yan abin da take kama waɗannan abubuwan su ne ake kiran su khashashil ardh yan kananan kwari ko dabbobi masu rayuwa a doran kasa inda an sake ta za ta kama su za ga in kyanwa ce da daddare ta san yadda take bin bango ta kama kadangaren da bai shiga ba cikin tsaga ta sai da ake bi charap sai ta kama shi ta san yadda take kwanto ta san hanyar da bira ke wucewa za ta rutsa kanta ta kama ta san yadda take bin wani dan tsuntsu da ya fado bai ankara ba to za ta kama shi wani ma'an tabihi bai garajan tahi da wuri ba duk ta sai da take so za ta kama kayanta anan take cin abincin ta samu ruwa ta sha da haka da an sake ta da ta nemawa kanta abinci to kage kenan shi ma wannan akan ba a tausaya wa dabba bane a dalilin haka ne Allah madaukakin sarki ya azabtar da wannan mata ta amma duk da malamin suna cewa shi wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha ta yi istidrakin hadisin ga Abu Huraira ita tana ganin falalle ya kamata Abu Huraira ya ƙara bayani akan wannan mata wata rana ina ji ko Anas dan Malik ne yake fada suna tare da na Aisha radiyallahu anha sai Abu Huraira ya shigo sai ce kai ne naji an ce kana bada labarin an azabtar da wata mata a dalilin kyanwa sai ce tabbas naji ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka san matar da manzon Allah ke magana akan ta yace a ni abin da nake yi wata mata yace yace ai matar da manzon Allah ke magana akan ta kafira ce a dalilin kafira ce to kuma sai aka ƙara wannan laifin a matsayin abin da Allah madaukakin sarki zai azabtar da shi dama yar wuce ce to ƙarin laifin da aka kama ta da shi shine azabtar da wannan kyanwa da duk kafiri dan wuta ne amma kuma in ya shiga wuta ana kirga mata tsaye tsaye kullai fuffukan shi da haka kenan wutar dama tabba za ta shiga amma me zai ƙara mahi tabbatuwa shiga a cikin wuta dai dai kullai fukan shi yasa in aka tambaye arna a ranar gobe da kiyama ma salaga kun fi saqar me yasa Allah ya jefa ku cikin wutar saqara sai sai lam naku min al musallin ba ma sallah wa lam naku nut'imul miskin ba ma ci yadda miskine ba ma ba al mabarjirai abinci wa kunna nakhudu ma al kha'irin duk inda barna take da mu ake yi kowace irin tattaunawa ce ta ta'addanci ta cutar da musulmi ta kawo zagon kasa ta kawo baraka ta kawo wace ce da mu ake kunna na qulu ma al-fa'idi sai ce wa kunna nukadhibu bi yawmiddin sannan mun kasance muna ƙaryatawa da ranar tashin alkiyama ko rana ta gaskiya rana ta sakamako kaga ne babban dalilin fada wuta nukadhibu bi yawmiddin duk wanda ya ƙarya yace babu alkiyama kai tsaye dan wuta ne amma wanda yake yin sallah fa dan wuta ne ko dan wuta bane ba na zai iya zaman wakafi ko na'am yana tsakiya sai idan mutum bai yi sallah ba yau a matsayin musulmi kana da garantin da zaka ce mashi dan wuta ne kana da garantin da zaka ce mashi arni ne amma duk musulmi a yau ana fita daga wannan masallacin sai ce kai mu wannan alƙiyama da kuka dame mu akan ta ba gaskiya bane kana da shakku akan kafircin shi ba shakku akan kafircin shi ko yace maka bai yadda da mala'iku ba ko bai yadda akwai wuta ba ko bai yadda akwai aljanna ba ko bai yadda ba an yi wasu manzanni kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da shakku akan imanin shi amma mutum in yake sallah yake taimaka wa masu kananan karfi fa ya zamanto dan hayaniya duk wanda ka kare ta shi saboda shi ka kafirta shi ba za ka kafirta shi ba guri ne da zai iya neman mai kuba kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mashi amma in ya mutu fa sai a kirga da su a cikin laifukan da za a azabtar da shi yasa ya take gaya wa to Abu Huraira ita wannan matar da kake magana akan ta kake gaya wa mutane a dalilin kafira ce ba wai a dalilin kyanwar bane kadai Allah ya azabtar da ita da haka kenan aka dauki istidrakin nan na Aisha kada ka tadda musulmi ya daure zakara ko ya daure kaza ko ya daure ba take da suna kyanwa ko ya daure kare he da ya mutu da yunwa kace to ai la anta aba amtiha wala faqaitaha ko ka jefa shi wutar jahannama to he kai ta ka tsantsan idan al'amarin musulmi ne ya faru da shi kuma an samu wata riwayar da kwararren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sa yace wata mata cikin banu Isra'ila kaga kenan tarihin matar aina take a cikin banu Isra'ila ko dai Kirista ko bai Yahudiya da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda bata imani ne ba ta zama me ta zama armiya shine istidrakin da na Aisha ta yi wa Abu Huraira radiyallahu anha akan wannan hadisi din to amma dai kuma menene ya kai ya kawo abu ne da musulmi ya kamata ya kalle shi da kyau duk inda dabba take tana da buƙatar ka tausaya mata tana da buƙatar ka jikanta tana da buƙatar ka tausasa mata ka ci abinci ka kare dan wannan abin da ka tattara maimakon ka je ka zuba a kwandon shara
yana ko su guri da kadangaro suke taruwa an ka watsa musu suka ci Allah zai baka lada ananin wannan zafin da ake ciki sai ka ga tsuntsaye da kadangaro suna fadawa cikin wani hali na takura sai ka samu wani dan kafara sai kake zuba ruwa a ciki wannan da wata surba biyu ta tafi wannan da ya surfa daya ta tafi wannan da ya surba biyu ta tafi ba za ka rasa lada a wajen Allah madaukakin sarki ba kuma duk abin da zaka dauka bai taka kara kariya ba bai wuce butar alwalaka ba ko kuma maimakon ka zo kai alwala ka zubar da ruwan samu wani dan kwano mana ko dan murfin fante ka haka sai ka rika alwala ruwan yana taruwa a ciki idan ruwan ya taru a ciki wani tsuntsu zai zo ya sha zaka samu lada wani kwaron zai zo ya sha zaka samu lada wata tattabara da wata kurciya da wata zo su sha ka samu lada hanyoyi ne na samun lada in kai da wannan duk Allah madaukakin sarki lada zai rubuta maka amma kada kai saboda wasu mugayen dabbobi da kwari su zo su sha wannan kuma shine abin da ba a yi Allah ya samu dashi yace hadathana Muhammad ibn Uqba قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريم قال حدثنا حبان بن زيد شرعبيكم انا عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو يتي منذن الله صلى الله عليه وسلم يتي ارحموا ترحموا وتوسيا ذا اتوسيا wannan ba a ce muku ga abin da ku tausaya ba ko menene ka tausaya mishi Allah zai tausaya maka waghfiru yaghfiru Allah lakum ku yafe wa mutane kuma Allah madaukakin sarki zai yafe muku wailun la akmail qawli yace bone ko azaba ta tabbata ga bututun magana mudurin magana dan mutumin da ya zama madurin zance to wannan mutumin azaba ta tabbata a gurin shi ba gane ba ko na bibi ko me zidu ko me me zidu uwar ya da zance na'am ba zidu ba ke nufi to shi sun ce tashbihi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kima'u ita ce asalin kalmar a larabci kima'u ana amfani da ita ne a maduri galibi duk abin da yake marzubi ne in zaka dauki abu ka zuba mashi mai ruwa in kace zuba zaka yi ta kansa kai tsaye zai zuba lafiya kalau ko zaka zubar a kasa zai zuba a kasa to zaka tada duk wani abu da yake da tsukakken baki kuma mazubi ne to zaka tada ana mai bututu ko ana mai maduri ko ko abinda yan tuwa-tuwa suke cewa funnel ko to za ka ga sai an dora maduri aka kuma sai a kawo kwararararar sai a zuba sai wuce ta ciki lokacin da kake zuba mai a cikin kwalba ko lokacin da kake zuba kananzir a cikin kwalba in ka gama zuba ka dauki madurin kana jin yunwa zaka yi tuwo zaka samu man da zaka yi tuwo a cikin madurin to me ya amfana da man da ya wuce mashi kusan ba abin da ya amfana ko haka in ka zuba mai kanazir sai ka bayo kake so ka hura wuta sai ka samu durin ka zazzaja shi haka za a samu kanazir din da ya rike wanda zai iya hura ma wuta ba a samu ba haka yan tuwa to an saka kawo jarka saka dauki funnel din saka zuba tuntuntuntun saka kare in motar ka ta tsaya ka karbo wannan funnel din ka zazzaga anya za a samu fitar din da zai kaka gida ba za a samu ba kaga kenan zubar abin a cikin shi bai masa amfani ba to shi ma magana ce duk wanda yake jin magana baya amfanuwa da ita to ya zama kamar wancan mudure an ga masa alqur'ani kawai ya shiga ne ya fice an ga mai hadisi ya shiga ne ya fice an ga mai hikima ta shiga ne ta fice an mai wa'azi ya shiga ya wuce to kawai ya zama madurin magana kawai dai magana higarsa take tana wucewa inda za ta yi amfani shigarsa take tana wucewa inda za ta yi amfani shi ba ta da amfani a gurin shi kuma duk irin yadda kai maganar ba ta inda zai amfana kamar yadda duk yadda ka zuba wani kara nawa kai kana zuba mai a cikin maduri ba zai kare kiba ba zai kare girma ba ko zai kara ko ba zai kare daraja ba ina ji ba za ka dauko ba maduri ka ce wannan madurin shekara 10 na siye shi da haka yanzu za a sai an bani kudin guda uku sabbi anya za a yi haka kowa zai tafiya ko zo zai je su yo sabo ya fi alheri akan wannan nakan da yake kara 10 to sai manzon Allah ya ce duk mutumin da ya zama to bututun magana to wannan mutumin azaba ta tabbata gurin shi kawai amfanin sa da magana ta shiga
tafi ci, to wannan mutumin azaba ta tabbata a gurin shi.
Yace wailul lil musirrina, haka nan azaba ta tabbata ga masu kafiya. Alladhina yusirruna ala ma fa'alu, masu kakkaiwa akan abin da suka aikata. Wa hum ya'lamuna alhali, sun san wannan abin kuskure ne. Akwai wanda zai aikata abu ya bai san kuskure bane ba, he ai rahin sa'a yaro karami sai a mai wa'azi, ko lokacin da aka mai wa'azi he ai rahin sa'a baka sa hikima ba, ko baka yi amfani da usulubin da ya dace, bai ce to an yi din kuma ba za a daina ba. To waɗannan mutumin suna cikin ƴan kafiya, suna cikin ƴan dagiya. Ko da wata irin usulubi aka ma magana, in ka gane gaskiya ce, zaman ka lafiya, ka tuba tsakaninka da Allah madaukakin sarki. Shi Allah ba zai kama ka ba, ta ame wa'azi ne bai ma hikima ba, ruwan Allah. Ka dai san abun kuskure ne, ka san abun laifi ne. To in ka ki karba, ba ruwan Allah da cewa mai maka wa'azi ne bai hikima ba, mai maka wa'azi ne bai zo da usulubi ba, mai wa'azi ne bai sabu lokaci ba. Wannan wata matsala ce mai zaman kanta. Imam mai wa'azi yana da nasa kuskuren, kai naka da ka sani wajibi ne ka karbi gyara, ka gyara wannan kuskuren naka. To akwai mutanen da za ka ga kuma, ko kuma kawai su girman kai ne a ce abu su wa'azi. Dan mai an yi goma sallaci za a karɓa kirfan za a mana wa'azi, bai san gidana ba, dan mai sa bai zina bane sannu ba. To ai ba kowa bane Annabi Nuhu, ko shi ne Annabi Nuhu ne ba kowa gida-gida, ko inni da'awtuhum jahara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, ko menen yayi musu da safe, ya musu da yamma, yayi a gida, yayi a cikin taro, yayi dare, yayi kowane lokaci ya zaba, yayi a kowane guri yayi, ba amfana ba. Da aka bi wa'azi ne yanzu wata kilba ki abin da zai yi a masallaci, jama'a masu aikata kaza da kaza da kaza ya kamata su daina, kace da ni yake saboda mun hada guri kaza, to ba za a daina din ba. Ito ai ko kai da kai yake din, in dai yayi wa'azin ka gane laifi ne, ka bari kawai shikenan. Da aka din masu kafewa akan laifi sun san abin da suka aikata kuskure ne, kuma ya kafe akan wannan abin, to waɗannan mutanen azabar Allah tana tabbatuwa akan su. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. To me muhallin shahid a cikin hadisi din? Haran zai mana cikin rahmatul iyal, ko to me muhallin sha rahmatul baha'im kai, ko me muhallin shahid a ciki? Irhamu turhamu, ine kai muhallin shahid a cikin hadisi din? Ko tausaya kuma za a tausaya muku. Haddathana Mahmud qala haddathana Yazid qala akhbarana al-Walid ibn Jamil al-Kindi an al-Qasim ibn Abd al-Rahman an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man rahima walau dhabihatan, wanda ya tausayawa, walau dhabihatan, ko da dabbar da za a yanka ce, rahimahu Allahu yawm al-qiyamati, shi ma Allah zai ji kansa a ranar gobe al-qiyama. Ko akuyar gidanka da za ka yanka a suna ko alayya, ka tausaya mata, ka wasa wuka, ka yi mata shuwa ɗaya, kuma kana ji ba daɗi a ranka, ka raba ta da ranta da waye, amma dai dan dai sunna ce a ci nama, sunna ce a yanka, shi yasa ka yanka. Wannan tausayin da za ka ji a ranka, sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara baka lada. Kaga ai daɗin yayi daɗi, ko ka fita kunya, Allah ya ce mace ka samu abin da za ka yanka wa yaro, za a ci daɗi a gidanka, kai ma za a ma ɗan zubi na mai gida haka, ko kuma sannan ga lada ka samu za a baka a ranar gobe alkiyama, a dalilin wannan tausayin da yake cikin zuciyarka. Babu akhdul bayda min al-hammara, babin da yake magana akan ɗaukan ƙwan tsuntsu. Hammara ban san gaskiya da zan fassara kalmar hammara ɗin ba, ko tsuntsun hammara a Hausance ban ji ahi ba gaskiya, amma dai Balarabe yana ce mishi hammara, ƙaramin tsuntsu ne bai wuce ba kamar habziya haka, ko kurciya, ko layin suka bari, an ce da yana kama da al-usfur na tsummara, ko na tsummara tsummara, ko haddathana Talq ibn Ghannam qala haddathana al-Mas'udi an al-Hasan ibn Sa'id an Abd al-Rahman ibn Abdullah an Abdullah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nazila ma nazala manzilan, manzo Allah ya sauka wani masauki, a gunda ya sauka da shi da ayarin shi, wani mutum shi kuma idan sai daga kawai gefe sai ya hango wani tsuntsu akan kwan shi, ko yayi kwai, fa akhadha rajulun bayda humara, sai wani mutum ya hausa ya dauko wannan kwan wannan tsuntsun, faja'at tazifu ala ra'si rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sai wannan na tarifu ne ko tazifu, faja'at tarifu ala ra'si rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sai wannan tsuntsun ya taho, tarifu ala ra'si rasulullah, tana irin buga fuka fikinta, a gojan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bubba gafuffiken da take irin kamar cewa na shiga uku na lalace ko a tausaya mu na shiga wani hali haka take ta bubbuga fuffuka take alamar bacin rai da damuwa ta shiga halin kunci manzon Allah na daga kai yana kallanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyukum faja'a hadhihi bi baydatuha a cikin ku waye ya fusatar da wannan da kwanta waye ya bata ran wannan baiwar Allah a dalilin ya dauke mata kwanta fa qala rajulun ya rasulullahi ana akhaftu baydataha manzon Allah nina na dauke mata kwai fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam urdud maida rahmatan laha dan tausayi a gare ta kamar da mata kwanta shine zama lafiya da kai ma a matsayin ka na babba in ka ga yara sun hau kan bidiya sun dauko kwantar tabara ko kon falfela ko kon shamuwa me za su yi da shi kai neme su ko da saya ne kai su dauka su maida mata shine zaman lafiya dan wannan kwanda zaka dauke ita kuma ka sa ta a cikin tashin hankali da bacin rai da damuwa wata kalanta yaji daga unguwar ba ta kara dawowa ba saboda unguwar ba su da tausayi ba su da imani to a tausaya musu a hana kananan yara barna ta kwai na waɗannan dabbobi din aka irin al'ada yara da damuna na lalata kwanka dangaro tana rami tana zuba kwanta idan yaro ya kwankwalo yake batawa to tana jin bacin rai da tashin hankali ita ma a cikin rayuwarta a hana ta ita ma rayuwar danginta ce take adanawa yadda kake adana rayuwar ƴaƴanka da zuriyar mutane ta hanyar haihuwa to sun watsalan da suke adana zuriyar su in ta gani ranta ba zai so ba haka da wasan kisan kadangaro da yara suke yi da damunan nan ko za gansu da zauka zulgan bulalu fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf waɗannan dabbobi in ba laifi suka yi wa da cutarwa ya kamata su ma kar ake cutar da su kuma suna da amfanin da suke a cikin al'umma su ma za su daidai gwargwado ko wasu kananan kwari da suke uzura muku da ya sun cinye muku suna cin tautau ne na suna cin tautau ko suna cinye ma ƴan kadangaru ko wasu irin tsin abanan ga yake da suna irin zago dinnan da yake fitowa daga cikin gini irin su sha zama mu inda za su yi kitso zai za ga duk suna tsuntsince maka su to su ma kenan akwai wata amfanarwa da suke maka a cikin gidajenka wasu kabilun da na gani su kuma ko kuma su mutanen da gani za ga su hatta aka ma ba sa kashe ta saboda tana zagayawa a cikin daki inda tsaka a gida za ka ga cewa ba ta barin irin wannan tautau din yayi zauna a dakin barantana yayi yana da ka zaga ba sa kashe ta amma a sunnata karka barta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ganta a bige ta saboda hadarinta yafi hadarin zama da yanar tautau ko hadarinta yafi hadarin zama da kwari amma dai su ma da hikimar barin ta amma sunnata a adinin ta tarbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an gani a bige ta muhalli shahid dai ko kuma abin da yake so in kai akan sa shine akwai duk wata dabba da ka gani ake waye da kai to in Allah da ba ta rasa wani amfani da za a maka in ba cutar wata bace ka gani a fili to ba a kashe ta kamar bera zama da bera duk ta inda ka juya shi babu wani amfani ba akwai amfani da bera shi ko dai lalata maka fulawar ka ya kunkutsa maka bahunan hatsin ka yi ka aje aso kana murna kara da hatsi shi kuma mugu ya haiga kutsun 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 yana ta lalata shi wani abin aka buddo ko dabba aka ba anta sai ta mutu ya riga ya mata lalatawa da ba za ta amfanu ba kuma an ya take dagwalgwala ta san ya bata ta hehe kai hehe fitsari aka in yayi kai hehe fitsari ka ba dabba anka ce ta mutu da aka bai da amfanu komai wannan kashe shi sunna ce yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko alhaji ne a cikin harami in ya ga bera an ya kai bahi da laifi kaga kenan bala'in ya kai bala'i hakan an ga kuna mahi an kashe ta in an ga miciji sai an kashe ta Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin ina ji ga tambaya guda daya ko guda biyu an bani wannan ta assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana na'am malam tambaya ta anan ita ce ina bin liman sallah sai na karanta ayar da Allah ya ce ayi sujada to malam ya zan yi zan ci gaba da sallah ta ne ko kuma zaka ci gaba da sallar ka ne dan kada baka yi sujada kaga kai ma zaman kanka kai ne ma zaman kanka yake ko ba a wani aiki a cikin sallah sabanin abin da liman yake kuma zaman ka lafiya karka dauko karin sujada ma karka shiga cikin rudani ko kuma ko kai ne liman din ma in ka karanta ayatu sujada ba dole bane sai kai barantana kai da ba liman ba wata rana wani sahabi yace muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wata sura a majalisa aka bu ayat da take da sujada sai manzon Allah ya durkusa yayin sujada da sahabban sa suka yi sujada tare da shi haka nan wata rana da yazo yana karatu ana zuwa kan ayar mai sujada dai aka kimtsa zaka in kana ba wajen tafsiri irin na gargajiya zaka da an zo wajen ayar mai sujada za a muku alama fa an tafi fa gurin to zaka kowa dan kinkin tsaya dan gaggara ana zuwa da an karanta sai a tafi ayi sujada to duk sahabbai suka kimtsa suna hira ayi sujada hai manzon Allah ya matsi suka yi ta jira su ga manzon Allah ya tafi sujada hai ki sujada sai ya kyale su dan ya nuna maka abin akwai halarci a ciki in dama ta samu ayi sujada in bata samu ba in ba ayi ba babu laifi wallahi ta'ala alam assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da imani malam tambaya ta anan ita sai malam za a iya hada wankan janaba da na juma'a za a iya hadawa insha Allah ta'ala ranar juma'a janaba ta kama ka bayan sallar asubahi ko kuma sannan ga hidaka ta masallacin juma'a sai ka hada wanka biyu da sunna daya kuma yana cikin abin da ake so a ranar juma'a daga cikin adab na juma'a shine ana so lalle mutun ya kwanta da iyalinsa a ranar juma'a yana daga cikin ladubban juma'a eh Allah ya sa mu dace na'am 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 yana magana akan kwayaye da ake daukewa na dabbobi kamar kwan zabbi da kwan agwagi da kwan kaji da ake daukewa shi me matsayin sa a dauka na'am 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 eh na'am 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 yanzu kamar kuma da mandobi ko ya kamata ku yi bincike lokacin da ake dauke kwan zabbi ake dauke kwan kaji akwai wani juyi da ake samu a cikin yanayin rayuwar shi ai za a iya gane ya wannan kazar ta shiga cikin damuwa ko ta shiga cikin bacin rai ko ta shiga cikin kunci a dalilin an dauke mata me kwayayen ta idan bincike nuna cewa batta da wannan damuwar batta da kunci kawai abin da mu a ciki sannan kuma shi kwan abinci ne ga dan adam sabanin kwan tsuntsaye shi kwan tsuntsaye in ka dauko ba za ka yi abinci da shi ba amma kwan kaza ko kwan zabbi idan ka dauka za a yi abinci da shi wala ga kaza lokacin da kake dauke mata kwai kawai zaka ci gaba da yin kwanta ne kana dauke tana kare kana dauke tana kare haka nan zabuwa tana yi tana wata ma zabuwa ba ta kare jiwa kansa ba in tai kawai ta kada kanta ta yi gaba sai dai ai ta kwashewa har sai idan yayi taruwa ne aka yi sa'a wata ta zo ta kwanta hankali da ci gaba da kanta dan da yake nata ne da wanda ba nata ba wallahi ta'ala alam ba na ganin ne gaskiya gaskiya akwai dangantaka tsakanin kwan tsuntsu da kuma kwan irin su zabbi da kwan su kaji wallahi ta'ala alam na'am na'am tayyibu a sunna sallallahu alaihi wasallam kware ko shi kanta kansa ma na tatsa wata rana lokacin da zai yi hijira da daga cikin mu'jizar da ta faru ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wani guri wata khaima da ake ce mata khaimatu ummi ma'abadin yazo ina mai gidan ta ce ya tafi kiwo ku ba mu dan abin da zamu yi abinci da ita ce wallahi ba mu da komai dabbobin mu sun tafi kiwo yace ga wata can akuya ina kallo tace wannan ita yunwa ce ta cita mata tsahi ma ta tafi kiwo ba za ta iya barta a samu nono a jikinta yasa aka bar ta a cikin gida manzo Allah ta kin ba da dama ta tsunonan ta tayi dariya ta ce ta tsi saboda ita ta wuce ya tinke akwai da wata ai ba ta tafi kiwo ina za a samu nono a jikinta manzo Allah yana buwa ya shafa kwankwasan ta ne ta mike tsi kawai da ya kama ta tsan nono tsirin 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 kwaye da take gidan sai da ya cika ta dam manzo Allah ya dige sha ita ummu ma'abadin aka meka mata ta sha mai gidanta yana da kawai ga kwariya a ciki sai kai ina aka samu nono a gidan sai wannan sai akwai da kabari sai wannan akwai sai isa Allah kariya ne saboda ba yadda aka an fada nono a cikin su sai ya ce ai ta ce wani mutum ne mai siffa kaza da siffa kaza da tunda ake siffata manzon Allah ba a samu matar da ta hada kalmomi masu nauyi na larabci ba masu fasaha aka siffata manzon Allah sama da ummu ma'abidin eh shi yasa to a cikin mu'jizar manzon Allah sai ake kirga wannan akuyar ake kuma kirga wannan tatsan nonon da yayi a matsayin abincinta sace masa kuma siffarta kaza da kaza yana ce ah wannan aikin kin bar abin nan kin bar banza kenan za a ce ko yace ai wannan mutumin da yazo gidanki ya wuce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutumin da Qurayshawa suke nema kuma yazo har gidanki ki bar ya wuce haka salin alin sai fita a kuce bai taka birki ba sai da yaje tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ya dawo gida ma kasa san musulunta idan da ake kiranta ummi ma'abadi sanan da kansa za a ga ya bada gurare da yawa a tatsun nono ayi kaza wannan baya cikin abin da yake saba tarbiya ta addinin musulunci wajen tatsun nono da wai sai dai abin da za a yi la'akari shi ne kamar wannan shanye nonon da Bahaushe yake yi yayi dakashi da shi wannan rahin tausayi ne gaskiya idan akuyarka ta aihu da wannan nonon mai shagen gardi ka bar danta ya dauka saboda shi ma ana buƙatar sa wajen haduwar kahinsa da karfinsa da warwarewarsa cikin kananan lokaci a bar masa shi sannan idan nonon yayi kankanta sai da dan ba zai koshi ba to kuma karka ta sai ka cika kwarya kuma ka bar dan yana ta bungar mungartu na hidi al'abarin da cutar da hibo ciki na'am wa alaikum assalam na'am ba ta na mai kyanwa eh haramun ne ba ta na mai kyanwa ai tana cikin dangin kuraye da dangin damusa da wane ne ko eh do makhlabin wa dunabi min al-quyur ko duk dabbar da take da wannan faracin na farauta to haramun ne a ci naman haka ne duk dabbar da take da wannan dukansu ba a cin su da masu yatsu da faratan farauta cikin yatsu tsuntsaye dukansu ba a cin duka gida ne ko zuriya ce to annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a cin naman zomo na'am mai matsalar zomo gafiya haramun ce ba a cin gafiya haramun ce mutlaqan ana cin kadan gare ko na'am subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah rabbil alamin
Ware ta yan gayi. A wannan cin har. Oh.